Sashen Hausa na Muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a kuma Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulla zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshar da ra'ayin dan majalisar wakilan Najeriya da ya saba da yan majalisar dattawa kan kiran kafa dokar ta baci ga lamarin tsaro dan kasuwar albasa a jamhuriyar Niger sun kafa kwamiti na musamman don bunƙasa harkar albasa da alamu mata sun fara kwarewa a wasu sana'o'i a arewacin Najeriya da a da maza kadai ke yi muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin Muryar Amurka da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi 10,011 na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma kwararru sama da 100 zuwa kasar Guinea don shawo kan barkewar cutar Ebola a wannan kasa ta Afirka ta Yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga headquarters ta dake Brazzaville, Jamhuriyar Congo, Director hukumar ta WHO shiyar Afirka, Mercedes Miyoti ta ce jami'ai na kuma sa ran samun karin zubi 8,600 na alluran rigakafi daga Amurka wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai 20,000. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya na cewa Bil Adama na dada wargaza duniya tare da maida ita wurin da ba zai zaunu ba ta wajen sauyin yanayi, kawar da yalwar halitta da kuma gurbata muhalli. Don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa, ake kuma harkokin tattalin arziki. Ba kamar yadda rahotannin Majalisar Dinkin Duniya da suka gabata, waɗanda suka maida hankali kan bayyana matsalolin ba tare da gaya ma shugabanni matakan da ya kamata a ɗauka ba. Rahoton na jiya Alhamis ya haɗa da al'amura uku na matsalolin muhalli masu alaƙa, tare kuma da gaya ma duniya irin matakin da ya kamata a ɗauka. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da aka yi ranar 6 ga watan Janairu, wanda zai kasance na baya-bayan nan a jerin kwamitocin bincike masu zaman kansu da 'yan Majalisar Dokoki da shugabannin Amurka suka kafa don duba matsalolin ƙasa da kuma manufofin gwamnati. Kwamitocin Blue Ribbon, kamar yadda ake kiransu, suna da wani tsari na musamman, kuma Majalisar Dokoki ce kan iyakance hurumunsu, mambobinsu da kuɗin tafi da su, kana da irin binciken da ya kamata su yi. Akasari akan buƙaci irin waɗannan kwamitocin su gabatar da shawarwari kan yadda za a inganta tsarin aiki, ko misali game da batun wani bala'i haka, yadda za a kauce mu faruwar hakan nan gaba. Pelosi ta ce sabon kwamitin zai yi kama da wanda aka kafa bayan harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001, wanda ke ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni a tarihin baya-bayan nan. Gyara tsarin shigowar baƙi Amurka, wanda ke shan suka, ya daɗe yana gagarar shugabannin ƙasa a Amurka da na jam'iyyar Republican da na Democrat. Yanzu ma a yayin da jam'iyyar Democrat ke da ɗan rinjaye a majalisun biyu, shugaba Biden na ƙaddamar da wani yunkuri kuma na warware batun matsayin miliyoyin baƙin haure a dokance a zango na farko na kwanakinsa 100 kan gadon mulki. Wannan yunkuri na samun goyon bayan wasu manyan na hannun daman Biden a Majalisar Dokokin Amurka. Ya wajaba a gare mu bisa la'akari da tattalin arziki da ɗa'a. Mu kafa mashahuriya kuma gawurtacciyar dokar baƙi wacce za ta mutunta dukkan jinsi ba tare da an bar kowa a baya ba, a cewar Sanata Bob Menendez na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis, yayin da yake gabatar dokar zama ba Amurka ta shekara ta 2021. Kamar yadda gwamnatin Biden ta zayyana, faɗaɗɗiyar dokar za ta samar da hanyar zama ɗan ƙasa ga baƙin haure miliyan 11. Gwamnatin tarayyar Amurka ta shiga tura kayan tallafi zuwa Texas da wasu jihohin, yayin da ake fama da mahaukacin guguwar lokacin sanyi ta winter wadda ta jefa mutane sama da miliyan guda cikin sanyi da duhu, bayan da kamfanin makamashi na jihar mai zaman kansa ya durƙushe. Jihohin Alabama da Louisiana su ma sun fuskanci rashin wuta a wurare daban-daban. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden na amfani da dukkan sukunin da ke gare mu a matakin tarayya wajen tura tallafi ga mutanen Texas. A cewar mai magana da yawun fadar White House John Psaki da 'yan jarida jiya Alhamis. Kayan tallafin da hukumar bayar da tallafin gaggawa ke turawa sun hada da generatoci 60 ga asibitoci da cibiyoyin samar da ruwa da litocin ruwa 729 da barguna 60 da kuma kayan abinci 225 a cewar mai bayar da shawara ga fadar White House game da tsaron cikin gida Liz Sherwood Randall. A ƙarshe na'urar binciken hukumar binciken sararin saman Amurka NASA mai suna Perseverance ta sauka lafiya a doron duniyar Mars da ƙarfe 3:55 na yamma a agogon Washington da kewaye jiya Alhamis, wanda ya zama wata nasarar kuma da hukumar ta NASA ta yi. Na'urar wadda ke amfani da ƙarfin nukiliya a matsayin makamashi ta sauka ne bayan fama da wata 'yar matsala wadda wasu injiniyoyi suka kira tashin hankali na tsawon minti 7. Da aka tabbatar da saukar ta lafiya, sai masu kula da tafiyar ta daga duniya suka barke tafi da murna.
Babin rahotanni biyo bayan bukatar da majalisar dattawa ta yi wa shugaba Buhari ya kaddamar da dokar ta baci kan lamarin tsaro. Dan majalisar wakilai daga Bungudu da Maru Shehu Ahmad Sarkin Fulani ya ce baya goyon bayan hakan ya dace a dau matakin a ci za a hura.
Ai dokar ta baci ba abin da za ta haifarwa sai banna. Me yasa ka ce dokar ta baci ayya a ce kakka fita ana daukar mutane kakka rayu baka aje komai gidanka yaranka baka ci da su sai ka kwanta. Don haka abinda abin da ya farko a yi maka adalci ka yi adalci in maka adalci ba ka ga rashin adalci da wanda duk ya saba sa'a bai sannan mutane su ba kallon damar da suke ita su kalli haƙƙin al'ummar da suke wakilta su kalli haƙƙin shugabancin da aka basu. Don haka mu wakilai ne kuma mun riga mun yi alƙawari za mu faɗi gaskiya lokacin da muna campaign mun ce za mu samar da walfiya za mu samar da tsaro za mu samar da abubuwan da ya kamata mu samu mutane don su samu sukunin yin walwala. Mutanen kasata su an kiyata su suna kudin da suka tara su dauka su an su yan uwansu. Yanzu ina son in gaya mata abinda duk a yanki na mutane barayi da waɗanda ake biyan ransu su an shiga kudaden mutanen nan kuma dan noman da sun kai an hana su iba to ya haka so a rayu. Don haka ya zama dole mu tsaya nan mu tsaya ga hili mu musu kuka kuma mu kuka na gaskiya a cikin zuciyar mu. Don haka wallahi shirye muke duk inda za a tafi mu faɗa kuma duk inda za a kai mu faɗa kuma duk wanda ake da taimake mu bi shi taimake mu kuma duk wanda bai so ya taimake mu kalubalance shi babu ruwan mu da mi za a yi gurin mi za a yi anjima yanzu mi an kai muke kalla.
Baka goyen bayan dokar ta ɓaci a ƙasa baki ɗaya.
Ban fahimce ta bane amma in aka bayani gamsasshe ni fahimta sai in gano mi aka nuna dokar ta baki. Kin dokar ta baki Madina baki taɓa zuwa Dankurmi ba baki taɓa zuwa Bindin ba baki taɓa ko ina sai ki sami dokar ta baki ke san mi aka yi can ke san mi an kai mini kan ce min ke sami dokar ta baki ki ce min mi a ta baki ni ta baki tun shekarun baya ba zo ta baki ba tun shekarun da an kai baki take. To haka yanzu gyara nika ga da ba ta bakin da zan zanna ciki ba ake ta baki shekara 5 da sun kauce 10 haka ku taimake mu yanzu ta bacin ne ta kara wata dokar ta baci.
Dan majalisa Shehu Ahmad Azantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Niger masu ruwa da tsaki akan harkar albasa sun gudanar da wani taron kafa wa sabon kwamitin zattaswa da ma tattaunawa akan matsaloli da ke cimma harkar albasa tuwa a kwarya a kasar ta jamhuriyar Niger. Taron ya wakana a garin Dogarawa a cikin gundumar Malbaza na jihar Tawa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A karkashin jagorancin shugaban kungiyar masu harkar albasa ta Afrika ta Yamma Oro ne aka gudanar da taron girka sabon kwamiti na masu sha'anin albasa na gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa. Taron ya wakana a garin Dogarawa inda na tuntubi Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin shugaban kungiyar na Afrika ta Yamma bayan kammala taron domin samun karin bayani game da yadda taron ya wakana da mafi muhimmanci daga cikin ababen da suka tattauna.
Lalle mun ga irin matsalolin da albasa take ciki. A ada gaskiya kamar ai wannan taron sai mun ka aza wannan kadamun ashe ba duwan kadamun mu ba wa mu muna farahulla farin jiga take shaham ya kwata shi sai muka gano da cewa transistor su kamata mu suna amsa kuci to yau kaga dai mun samu mun daidaita da su tunda su duwan sun gwada mana duk takardodin da suke ma talamkin albasa Chicago 12:30 na suke amsa kenan sai mu ce wannan ma ba sai duwan nan ba ne taxi ne suke amsa na statistic domin isahi ya hito daidai kenan bai da matsala inda matsala take wajen transistor shika 50 har zuwa 70 suke amsa gare mu sai suke sun tafi gyare-gyare na hanya da wani to kaga dai waɗannan shikan na 70 Allah ya mai dusu yau shika 30 ina jin cewa kenan mota duka gaba ɗai kowa ya shaida shika 56.5 muka aje sa a ba transistor dan ya samu ya yi mu mota ta kartu kole da shika 130 da wani abu yanzu da bakin yau shika 56.5 su ne ya kamata a ba masu aikin transistor dan transistor su na ke muna aikin da albasa
sabon shugaban da aka zaba a wurin wannan taron ya yi mini karin bayani akan gurin da suka shiga da shi a cikin wannan sabuwar tahiya ta kungiyar manoma albasa da masu harkar albasa na gundumar Malbaza
sunana Alhaji Malam Labbo Muhammadu Dogarawa wanga zabe da an kai min lillahi ina gurin wagga kungiya ta yi aiki in yi aiki bisa gare ta kuma ta yi aiki ta umfani manoma ta umfani yan kasuwa dan haka ni komo in yi jagorance ta dan can farko na jagorance ta shekara uku to ba mu samu aikin da zamu yi ba babu matsayi babu kudi babu hidin aiki to yanzu ko insha Allah sai mu ce alhamdulillahi tunda za a kama muna a ba mu bandalor man kenan dole za mu yi aiki
daga cikin mahallarta taron na dogara waɗansu sun yi mini ƙarin bayani game da yanda suke kallo ababen da aka tattauna a kansu kuma sun ce gurin su ya cika
to ni alhaji ne muzakkar nake president na federation alkawali da ita wagga ta hiyar da ake nan gari yanzu wanda yanzu kai girka ka hanya ta azaka bisa gare ta kenan in kai zaman ta hiyar ba ta yi sai in ka tashi ka yi ta hiyar tunan ka zuwa neman abin da ka sa ta hiyar ta yi shine ka sa a ce gobe an koma zama a ta kai aiki ka ji an so wata aiki da zaman da sun kai kenan buƙatar wata biya wata hore kenan yanzu muna so su tsaron maniya su san abin da kaya na an ka zama sanan jama'a kenan in ka ce kai ka rasa gaban jama'a in aikin jama'a ta naka aiki wa ka aje shi dole sai kai na jama'a
na Isuhu Maliki president ne na Kalf na cooperative wadda ake cewa union ta communicating Kalfu da kuma tawa department gaba daya muna son ai ma albasa tsari
to ana iya cewa kun gamsu da duka irin tattaunawar da aka yi wurin wannan tattaunawa
mun gamsu tunda deja a hayyar da muke bi ta hankali kenan mun gamsu
daga dogarawa tawagar ta shugaban kungiyar Oro ta masu harkar albasa ta Afirka ta Yamma ta isa gaya da jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda ta gudanar da makamanta waɗannan tarukan Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka ga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja yanzu mata a yankin arewacin Najeriya sun fara kwarewa akan wasu sana'o'i masu wuya da ada maza kadai ke kamar sana'ar gyaran mota. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto na dauke da rahoton.
Sabanin yadda aka al'adanta a kasar Hausa inda wasu sana'o'i suka ke banta ga jinsin maza, yanzu an so mu samu mata suna gogaya da maza ga wasu sana'o'i tamkar da aka buɗa wani gareji na gyaran motoci na mata zalla a Sokoto.
Suna Rahila Mtobar. Muna cire biyarin ne saboda sun cinye haka. Za mu cire su za a sasabbi. Wasu ya kalubale guda ne kawai irin wasu suna lokaci yawan ga aikin ba na mata bane suna yin muna wasu gani-gani haka suna dukar ji kamar dubbi kamata a ce mata sun yi wanga aikin ba
sunana Shafa'atu Abubakar da ramun fara yanzu wanda ya cire bomba kuma gaskiya to abin da ya ba ni kwarin gwiwa nan dai su kwato gaskiya babu wanda mata a ce suna kani kanci
wata kungiya ce mai zaman kanta mai zumar bunƙasa lamuran mata mai suna Nana Women and Girls Empowerment Initiative da ya tunanin saka ƴan mata cikin wannan sana'ar da ko me ya bata kwarin gwiwa nan ya hakan Dr. Fatima Adamu ita ce shugabar wannan kungiyar
al'ummar mu ya canza mata da yawa suna da bututu ba sai zama kuma ummutun su ya lalace ina za su ci gara gurin da ake gyara wuri ne na wuri inda maza ke zuwa wuri ne wanda mace ko kai mu da muke dattije ka kai zaka ga ba wurin ka bane so shine muka ga cewa me zai hana kuma ga matan mu suna bukatun taimako kafin dai a samu mu mata aiki
a kasari akan fara wasu shiraruwan dake da alfano ga rayukan jama'a amma daga baya saboda wasu matsaloli sai abin ya ja da baya wani shiri aka yi na dorewar wannan tsarin
mun yayi su inda ba mu wani tsari ba shine muke neman gwamnati su shigo su ba za su yi aiki ba domin dai su ba za su je wurin maza su yi aiki ba kuma umma mu neman musu wannan ilin da muka ce gwamnati ta bamu ba ba za su yi ba
ganin cewa an buɗa wurin gyaran motoci ne domin mata to ko me mata dake da motoci ke fada akan wannan wurin
sunana Halama Riba dashboard din mota bai kawo wuta in dare yayi wurin duhu so ban ganin abin da duke faruwa to sai da naji inda mata suke conveniently for me nace bari to in kawo a duba min
sunana Malama Farida to gaskiya alhamdulillah duk ma in zan kwatanta gyaran can da aka yi min shi ban da sake wanda zan ce mishi bai mini ba amma sunan da suka yi min ba gyara min dai an kai ni tai
gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta yi amda wannan tsarin kuma ta ce za ta sa hannunta domin samun nasarar wannan wurin a cewar babban daraktan majalisar kula da zayyane-zayyane motoci ta Najeriya Jelani Aliyu
tsayin mu na hukumar federal government da aikin mu ne mu ga an daukaka iya gyaran mota za mu zauna da su mu ga yadda za mu taimaka musu
duk da kalubalen da wannan wurin ke fuskanta idan aka samu kulawar hukumomi to ana sa ran samun bunƙasa lamurran mata da ma haɓaka tattalin arziki al'umma baki daya musamman bisa ganin cewa an baro mata baya a sauran lamurra Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja shirin mu na gaba
Assalamu alaikum sauraro barka da hankalin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu a kwana dai shugabannin duniya sun nuna damuwarsu a game da yanayin halin da duniya take cikin kanta na gurbacewar yanayi, inda ake kokarin rage gurbataccen iskar carbon da yake janyo dumamar yanayi. To ta yaya kasashe kamar Najeriya za su bada nasu gudunmawa a wannan al'amari? A game da wannan batu ne ina tuntuɓi Professor Adamu Idris Danko, kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
Fahimta ce ta dan adam na duka abin da ya shafi tsirrai da duka abu mai rai, dabbobi da kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka, to wanda ana ganin su ne suke bawa wannan muhalli na duniya kuma rai, a ce an kare ta shi ne a kalli muhalli da yadda tsirrai da duka abu mai rai yake kai da ake kare su. Za a sami duka mura da za a yi na kare muhalli, daga yadda muke gurɓata muhalli, yadda muke sare bishiyo, yadda muke kona muhalli, duk waɗannan ana ganin cewa ya kamata za a daina shi. Kuma idan ka kalli yadda ake ta rajin kare muhalli daga gurɓatar yanayi da batun ɗumamar yanayi, da zaka ga kasashe irin namu na Najeriya ma duk za su amfana da shi, domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya, yadda za a kare muhallin gaba ɗaya. Domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli, ana ganin Allah ya damu ma za a muhallin kasashenmu zai inganta, yadda mu ma rayuwa za ta saukaka.
A wani tunkuri na ganin cewa kasashen duniya sun tashi tsaye wajen rage matsalar gurɓatacciyar yanayi a duniya, Umar Sani Anka ya kafa Anka Green Team domin shuka bishiyu wanda masana suke jaddada muhimmancinsa wajen rage gurɓataccen iskar carbon. Amma kamar yadda masu iya magana sukan ce, waka abokin ne ita safi daɗi.
Shi wani platform ne da muka kafa domin alƙawura da kaiwa kanmu domin kare muhalli. Na farko mun fara shi ne da wani abu da ake kira 90 Days Challenge da ita Juan take shugabanta daga Amerika. Amma ba kuɗi ake ba mu ba, daga ƙasashe daban-daban na duniya kowa ya ɗauka wa kansa alƙawari cewa ga abin da zai wa ƙasarsa domin kare muhalli. Muka saka kuɗinmu da lokacinmu muka fara wannan abu. A ƙarshe muka samu wanda muke da ra'ayi iri ɗaya, misali kamar akwai Sunusuri Burji Foundation da kuma Barka on Environment, muka haɗu muka yi wannan tafiya. Farko aka samar da bishiyoyi 10,000, wannan ya sa ya ɗauki hankalin jama'a, ya ɗauki hankalin duniya cewar waɗansu ƙungiyoyi kawai da kansu suna shuka bishiya ba tare da taimakon gwamnati ba, domin kan kansu da raɗin kansu, domin alƙawarin da muka yi na karewa kanmu da kanmu na muhallinmu. Domin shi muhalli gaskiya guri ne wanda jama'a sun fi kokartawa domin su mece lalatawa, domin samawa da kansu arziki a duniya, amma ba tare da tunanin yadda kuma za a gyara shi ba. Da yawa jama'a na Najeriya da kuma duniya baki ɗaya ba su suka karkata wajen su kare muhalli ba domin radin kansu. Idan ka yi wa mutum magana yana da kamfani ya san cewar yana lalata gurɓata muhalli, ya zo ya ba da taimako domin a kare muhalli, saka ga ba ma a fahimta ba. Su kansu gwamnatocin jihohi da na tarayya ba suka ba ɓangaren muhalli mahimmanci ba, ba a sa mishi kuɗi, wanda sa mishi kuɗi da dama da yawa zai taimaka wajen rage matsalolin da ake samu na ɓangaren lafiya. So saboda haka mu muka ɗauka wa kanmu alƙawari Anka Team domin mu kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kula da su, da kuma gayyatar jama'a su zo a haɗu a yi. Malama Aisha kin sani cewar muhalli ba ya samun kulawa sosai, kuma illarsa ta shafi kowa. Don kana da kuɗi ko kana tunanin kana da wani mulki, idan muhallinka a gurɓace yake ba ka da wata dabara. Domin me za ka iya tace iska ne mai yiwuwa kawai ta gidanka, amma ta sararin samaniya ba za ka iya kare ta ba. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa abin yana damun mu. Sakamakon haka duk inda muka tsinci kanmu muka ga inda za a kare muhalli, mukan je mu ba da tamu gudunmawa. Misali yanzu muna tare da hukumar Greg Greenwald ta Najeriya, wanda ana so a tabbatar a sake bin ƙudurorin da aka ɗauka na wajen dasa bishiyoyi a Afirka, ƙasashe da yawa, wanda Najeriya tana daga ciki muka ga akwai matsaloli wajen yadda ake da sauyin bishoyin a Najeriya mutane ba sa kula da su so shine ake tunanin canza tsarin yadda za a shuka bishoyin da za su yi wa mutane amfani da kansu za su ringa bi suna kakkariya so ta wannan tafiya wato anka green team burin mu shine mu dasa bishiyoyi kamar 100,000 taimakon jama'a a Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2022 insha Allah dalilin da tafiyar ba abu ne mai sauki ba muna roƙon jama'a wanda suke da ra'ayi na kula da muhalli wanda suka san illar zo mu tafiyar nan tare ba da taimako ba yi mu abin da muke bukata kawai a ba da bishiyoyin ko kuma ba da guraren da za a shuka a dasa bishiyar mu kuma muka samar da su insha Allah za mu zo mu gayyaci mutane ko kai masu ra'ayin haka mu zo mu tafiyar tare domin a gode tare a tsira tare
sauraro anan zamu dasa aya a yau sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Profesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka ko wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake miki fatar alkhairi
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Shugaba Joe Biden ya zayyana manyan kudurorin manufofin harkokin wajensa na daga yanzu zuwa dan wani lokaci na daya daga cikin su shine kawo karshen yaki a Yemen Yemen ita ce kasa mafi talauci a kasashen daular Larabawa kasar ta rade cikin matsanancin talauci a kasari saboda karancin ruwa da sauran albarkatu da karuwar yawan mutane da fadace-fadace nan da can da kuma matsalar karancin abinci bugu da kari yakin basasa da aka fara a 2014 tuni ya rikide zuwa fada a fakaice tsakanin Iran da gamayyar kasashen Larabawa bisa jagorancin Saudi Arabia kamar a kowane yaki nan ma fararen hulla ne suka fi jikkata a yau sama da mutane miliyan 24,300 a Yemen sun cancanci jin kai da taimakon gaggawa tun daga 2015 an kashe dubban mutane kuma mutane kimanin miliyan 3,600 ne aka raba su da mahallansu muna yawaita amfani da diplomasiyar mu dan kawo karshen yaki a Yemen yakin da ya haddasa bala'o'i na jin kai da rashin tsari a cewar shugaba Biden na umarci tawagar masu bani shawara a harkokin yankin gabas ta tsakiya da tabbatar da bada tamu gudunmuwa ga tawagar da majalisar dinkin duniya ke jagoranta na shirin tsagaita wuta da samar da hanyoyin kai agaji da farfado da tattaunawar zaman lafiya a lokaci guda kuwa shugaba Biden ya sanar da nada da daddan kwararre a fannin diplomasiya wanda kuma ya lakanci yankin kasashen Larabawa Timothy Landakin a matsayin manzo na musamman na Amurka a Yemen shi zai kula da yunkurin da Amurka take yi a diplomasiyance na kawo karshen yakin Tim yana da masaniyar al'amura a yankin kana zai yi aiki da manzon na musamman na majalisar dinkin duniya da duk wasu masu ruwa da saki wajen sasanta lamarin ta hanyar diplomasiya kuma salon diplomasiya na Tim zai samu taimakon hukumar USAID da ma'aikatar harkokin waje wajen aiki da tabbatar da ganin an kai agaji kuma ya kai ga jama'ar Yemen waɗanda ke cikin matsanancin hali a ƙarshe shugaba Biden ya ce Amurka za ta daina goyon bayan duk wani yaki a Yemen ciki har da na sayar da makamai to sai dai Amurka ba za ta daina daukar matakai kan kungiyar Al-Qaeda a yankin Larabawa ba musamman yadda ayyukan su ke karuwa a Yemen kamar yadda ba za ta daina taimakawa Saudi Arabia ba a kokarinta na kare kanta Saudi Arabia na fuskantar hararren makamai masu linzami da hararren UAV da dai wasu barazana daga wasu kasashe da Iran ke taimako za mu ci gaba da taimakawa Saudi Arabia don ta kare iyaucinta da iyakokinta da kuma jama'arta wannan yakin a cewar Biden dole ne ya kawo ƙarshe. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.